daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 duk a matsakaicin zango. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sannan sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da Mad Jalal FM da kuma niyya binnin kwanni. Sannan za ku iya samun mu kodi shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 26 ga watan Yulin shekarar 2017. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya. Tijar kamar da Chadi wato birnin safa kenan a agogon Ghana. Mu kuma karfe 1 dare kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Yan kwanaki da bayyana cewa Senator John McCain na da sankan kwalwa. Kwalwan jiya sai ga shi ya bayyana zauren majalisa kuma ya kada kuri'a. Kasar Isra'ila ta janye daga fitowar na fitan da take yi da Falastinawa. Cikin fushi shugaba Donald Trump ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwar Twitter domin caccakan waɗanda yake kallo a matsayin abokan gabarsa.
To bayan da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin yiwuwar samun matsalar karancin abinci a ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi. Wace ke iya shafar wato ke iya shafar sama da mutane miliyan 5 musamman ma ƴan gudun hijira ko waɗannan matakai hukumomin Najeriya ke ɗauka domin tunkarar wannan matsala?
Za a bada haki da mai da sauran kayan abinci dai wanda an daina kun layi domin karɓar abinci saboda wata-wata da ake kafa kuɗi a kwanakin.
Sannan hukumomin Najeriya sun yi alƙawarin hukunta duk wanda aka samu da hannu a harin ƙaramar hukumar Kajuru da ke jihar Kaduna wanda ya salwantar da rayuka da dukiyoyi da dama.
Za a ɗau matakai wanda aka samu hannunsa za a hukunta shi. Saboda haka mutane su yi haƙuri, kada mutane su ce za su ɗau fansa, ana son a zauna lafiya.
Za ku ji dukkan waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su da kuma shirin demokuraɗiyya na sahaba Imam Aliyu, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Asare, assalamu alaikum. Yan kwanaki bayan an bayyana cewa Senator John McCain yana fama da sankaran kwakwalwa jiya Talata, Senator ya bayyana zauren majalisar domin jefa kuri'arsa akan muharar da ake yi game da sake dokar nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba Barack Obama kwaskwarima. Duk da kuri'ar da shi McCain din ya jefa, kuri'a ta zo daidai wa daida, wato da masu da waɗanda ba sa so. To amma sai dai kuma a bisa tsari mataimakin shugaban ƙasa ya jefa kuri'ar ƙarshe, wadda ita ce ta ba damar yin muhawara game da wannan dokar. Domin idan da ba haka ba, to ba shakka da ƙudurin ya faɗi warwas. Wannan kuma da yana nufin ita dokar ta shugaba Barack Obama wadda ake kira Obama Care da Turanci, da ta ci gaba da zama ba tare da an canza ta ba. Jami'ar Republican dai tun lokacin yakin neman zaɓe ta yi wa Amurkawa alƙawarin yin wannan dokar kuskurema.
Kasar Isra'ila ta janye daga fitonabuton da take yi da Falasɗina a babban birnin Kudus game da rikicin wurin ibadan Musulmai da Yahudawa. Sai dai Falasɗina sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin a masallacin Al-Aqsa ba iyakar ta ba kenan. A jiya Talata Isra'ila ta janye wannan na'urar binciken, amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin har ma da ƙarin wasu matakan tsaro. Sai dai hakan bai sa Falasɗina barin zanga-zangar da suke yi a harabar ba. Shi dai wannan abun ɗaukar hoto da Yahudawa suka sanya a wurin ibadan nasu sun makala shi ne bayan da wani balarabe ya harbe wasu 'yan sandan Isra'ila su biyu cikin makonni biyun da suka gabata. Wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin ta harzuka Falasɗinawa, abin da yasa suke sukan lamirin Isra'ilawa da cewa suna take musu haƙƙinsu na ibada, kuma suka bayyana wannan da wani yunƙurin karɓe musu wajen ibadarsu wanda shi ne mafi tsarki na uku. Musulman dai sun ƙi su gita inda wannan na'urar bincike take, maimakon haka sai suka gudanar da sallarsu a kan babban titin da ke wurin.
Sabon takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Rasha domin hukunta ta a kan kutsen da ake tuhumar ta yi a zaɓen da aka yi a Amurka a shekarar ta gabata, yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani ƙuduri da zai ƙara faɗaɗa binciken kwakwaf da zai hana shugaba Donald Trump ya sassauta waɗannan matakan. Wannan sabon ƙudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata ɗaya bayan jami'in biyu sun cimma matsaya a siyasance, duk da yake ya ɗauki lokaci, amma kuma sai dai ya samu cikakken goyon baya domin koko da aka jefa kuri'a an samu 97 ne da 2. A cikin kalamansa, ɗaya daga cikin 'yan majalisar shugaban kwamitin harkokin waje kuma ɗan jam'iyyar Democrat Elliot Engel ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa idan Trump na son yayi wasan sa na golf to yayi canza wanda yake gani shine na hannun daman sa amma mu sai mun hukunta shi wato yana nufin Vladimir Putin
labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC cikin fushi shugaba Donald Trump na Amurka ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwa nan da ya saba amfani da ita wato Twitter domin caccakar waɗanda yake kallo a matsayin makiyansa wannan karan hadda ɗaya daga cikin ƴan majalisar zartarwarsa wato Attorney General na Amurka matakin da ya janyo suka daga shugabannin jam'iyyar Republican da kuma kafofin yaɗa labarin masu ra'ayin riƙau waɗanda galibi suke goyen bayan shugaban kwana ɗaya bayan da shugaba Trump ya bayyana Attorney General din a matsayin wanda ba shi da wani ƙarfin gwiwa a gare shi sakonnin da shugaban ya sa a dandalin Twitter ko tantama babu suna nuni da cewa yana son session ya murabus ne yau da sama da wata guda kenan Trump yake ta nanata rashin hankali wato hakurin sa akan yadda ake samun tafiyar hawainiya game da binciken da ake yi amma kuma kusan kullum batun alakar kafin din sa da kasar Rasha shine labarin da ke fitowa a shafukan jaridu wannan sakon nasa na Twitter na wannan karan ga bisa dukkan alamu ya dauki sabon salo domin ya kudura aniyar ganin sai ya kunyatar da Jeff Sessions wanda shine ministan shari'ar sa
bayan shekaru 15 da aka kwashi ana tattaunawa da kasashen da ke cikin kungiyar nan na kudancin kasashen Asia wato ASEAN da China ana sa ran su amince da dokokin nan da zai zamewa ya aminta da shi da zai kara kawo fahimtar juna tsakanin kasashen amma ba abin da zai wargaza su ba game da batun tekun kudancin China shi dai wannan yarjejeniya ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen na kungiyar su sa hannu a taron sati guda da kasar Philippines ke daukan dawaniyar sa wanda ita ce ke rike da shugabancin kungiyar a ranar 2 ga watan Agusta ne idan Allah ya kai mu za a fara wannan taron
yayin da ƴan kasar Venezuela ke shirin shiga yajin aiki yau Laraba shugaban kungiyar kasashen yankin da ake cewa OAS a takeice sun gana jiya Talata da tsohon mai gabatar da ƙara na kotun manyan laifuka na ƙasa da ƙasa akan yiwuwar a tuhumi mahukuntan ƙasar ta Venezuela akan take haƙƙin bil'adama sakatare na kungiyar OAS General Luis Almagro ya faɗa a wajen taron manema labarai a jiya Talata cewa lawyer Luis Moreno Ocampo zai taimaka wa kungiyar ya gani ko mahukuntan ƙasar ta Venezuela sun aikata ayyukan ashiya musamman akan abin da ke da nasaba da cin zarafin bil'adama wanda ya cancanci kotun ta ƙasa da ƙasa wato ta ICC ta gudanar da bincike a kansa Moreno Ocampo ya ce za a ji bahasi daga sassan biyu daga waɗanda ake tuhuma akan take haƙƙin bil'adama da kuma ɓangaren gwamnatin labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bayan da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yiwuwar samun matsalar ƙarancin abinci da za ta haifar da matsalar yunwa a ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi wacce ka iya shafar sama da mutane miliyan 5 musamman ma 'yan gudun hijira ko waɗannan matakai hukumar Najeriya wacce ke da ɗimbin 'yan gudun hijira suke ɗauka domin tunkarar wannan matsala ga wakilinmu Hassan Maina Kane da ƙarin bayani
Hadin mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim yace ofishin na Farfesa Oshinbanjo na daukar mataki
kamar yadda aka sani ko a kwanakin baya yayi tattaki inda yake mai duk da kansa ya kaddamar da bada abinci wanda ya kawo sabon tsari cewa kowa ɗan kudi hijira yana gidansa za a kai masa abinci za a amfani da ticket na abinci za a bada haki da mai da sauran kayan abinci dai wanda an daina kudin layi domin karɓar abinci saboda sace-sace da ake kafa kwanakin
a gefe ɗaya Hukumar 'yan gudun hijira ta kasar Norway cikin wani kididdiga da ta fitar jiya Litinin ta ce a dududu kimanin mutane miliyan 5,200 ne da tarzomar Boko Haram ta daidaita ke fuskantar barazanar yunwa. Babban kwamandan rundunar yaki da Boko Haram a kasashen yankin tafkin Chadi, Manjo General Leo Irabo, ya nuna damuwa da irin wannan alƙaluma masu ban mamaki a kasashen Turawa ke bayarwa akan Najeriya.
And in this category and referring to data that concerns us is like you know, someone telling me about my children, my wife and my children. telling me what I should know about my wife and children.
Ina dan dardar da irin waɗannan alƙaluman sai da wani bako zai zo gidanka yana gaya maka abin da kake bukata ko abin da ya kamata kai wa yaranka da matarka kaga kenan akwai matsala ya kamata hukumomin gwamnatin Najeriya su aikin samar da irin waɗannan alƙaluman misalin wake bukatar abinci wake bukatar magani amma in ka dogara ga jami'an kasashen waje su gaya ma mutane nawa ke bukatar abinci ko sutura sannan nawa ake so a tsugunar da su a sansanonin yan gudun hijira kaga kenan akwai babbar matsala
in Nigeria because you do not have the data
kwararren dan jarida baba Yola Muhammadu Tango ya nuna damuwa irin madudin kudin da kungiyoyin kasashen agaji na jin kai dake kasashen waje ke cewa suna bukata don kashewa Nigeria
kowa sani akan cewa za su ga ido za su zo gari kama gida miliyan biyar sai jirgi miliyan ashirin wani miliyan goma sha da kan so akasari za ka samu 85% na kudaden da suka ce sun kawo ma IDP ana amfani da shi a admin cost to kaman kashi goma sha biyar bisa ɗari ne yake zuwa masu IDP
to ko gwamnatin ta san da haka in kuma ta sani me take yi a kai tambayar kenan da na yi wa hadimin mukaddashin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim
eh to ka san kamar ita gwamnati tana da abin da ake cewa da take akan abin da ba naka ba tunda wannan kungiyoyi na sa kai gwamnati ta ga ba za ta shiga cikin ruwa da take akan abin da ba fannin ta ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ya da ngare gade ku ya embinni da ku da yayan gawe
to bayan harhare da jami'ar Maiduguri dake jihar Borno Arewa su gabashin Najeriya ta fama da su daga mayakan Boko Haram gwamnatin jihar ta fara aikin nan na gina katanga a yankin da mayakan na Boko Haram ke yawan kutsawa ta cikin su domin kai hari lamarin da yasa ya wato kungiyar malaman jami'ar suka tabbata barazanar kin bude makarantan daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu
haka ne da yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar Borno Alhaji Adamu Lawan game da dalilan su na so magina wannan ganuwa ganin cewa jami'ar mallakar gwamnatin tarayya ne ga kuma abin da ke cewa
wannan sagan mallakar tarayya ta yi alkawarin gina wannan ganuwar zuwa kuma wannan ganuwa za ta kama kaman kilomita guda 10 da dugo 8 da yake kai da za a gina a yanzu dai abin da aka fara a riga an bada blo guda 200 mun bayar da siminti kuma mota guda 3 siminti a kai da ya kama 1,800 kenan kuma riga an bada miliyan 20 an ba mu don su fara wannan aikin kaga yadda dai yanzu ake ciki an fara aikin dai Allah da cikin sati guda 2 za mu yi mai kilomita daya mu gina kuma a cikin wata insha Allah za mu yi mu kara san da gina insha Allah
kana gani wannan adadin kudin da aka ke me zai kammala gina wannan
ba zai yi ba amma dai an fara kenan insha Allah shi mai girma gwamna ya alkawari yana sa yage cewa kafin yara su koma makaranta an gama wannan gini
ita jami'ar Maiduguri tace dake da wannan wuri kamar ta sa muku hannu wajen cigaba da wannan aiki ko kuma ku kade kuke aiki a
san sosai ko su ma sun sa nasa hannun da nasa taimako amma abun nan namu ne hakkin mu ne ba za mu ce za mu barwa ta jami'ar ba amma hakkin mu ne kafin ita fadar gamin ta zo ta yi wani aiki shine shi mai girma gwamna ya alkawari ya zo ya fara wannan aiki kuma zo sai amma yanzu haka su suke bada wasu abubuwan da ya kamata mu ga aikin ya tafi daidai mun hada kai da su ne muke yi amma yanzu dai sargan mu ne ta bada kayan aiki su kuma sanannan suna supervising ne suna bada su na su gudumawa hakkin mu ne mu ga mun yi protected rayuwar mutane da su dalibin makaranta masu zuwa da ko'ina a kasan in ba mu tashi mun yi ba waye zai zo ya mana kuma muka ce bari bari mu jira ita abin da tarayya gwamnatin tarayya ta zo ta yi ba ta yi duri ba kuma da haƙƙi na sir gaman a zo kai shi yasa shi daidaiwa gwamna ya ce to ya kamata mu zo mu ga cewa mun yi wannan aikin saboda yara iyayen yara da suke wasu wurare da ba san me yake faruwa nan ba su samu daman su aiko da yaran su su yi karatu nan don ba za mu so mu ga cewa ita wannan jami'ar guda ɗaya da muke da ita a nan a yanzu za ka ga cewa an rufe ta ba a karatu ba
rashin wannan ganuwa dai ita ce babban matsalar da ke fuskantar jami'ar Maiduguri a yanzu hakan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to daga batun ilimi sai kuma na wata ziyara domin yin jaje da tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar Kaduna da hukumomin Najeriya suka kai idan ministan harkokin cikin gida Lieutenant General Abdulrahman Dambazo mai ritaya yace za a hukunta duk wanda aka samu da hannu a harin da aka kai karamin hukumar Kajuru dake jihar Kaduna tare da kira ga mutane da su guji daukan doka a hannunsu kamar da za ku ji a rahoton Isa Lawal Ikra wanda ya fara da kalaman ministan cikin gidan
To mun zo wannan dari saboda abubuwan da suka faru kwanaki kadan da suka wuce wanda ya shafi rashin rayuka na jama'a da kuma bangata da dukiya. Saboda haka mun zo a jajantawa jama'a. Gwamnati tana sane da abin da aka yi kuma za a dau matakai wanda aka samu hannunsa za a hukunta shi. Saboda haka mutane su yi hakuri, kada mutane su ce za su dau fansa. Ana son a zauna lafiya.
To kome gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in jihar Kaduna zai ce game da abin da ya faru a karamar hukumar ta Kajuru.
Kamar yadda aka sani, shekaran jiya muna tare da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari kuma bai ji daɗi karanta cewa an kashe mutane da yawa, an ɓarnar dukiya a ƙasar Kajuru ba. Ya ce a yi musu ta'aziyya, a ba da haƙuri, kuma a roƙe su a ci gaba da zama lafiya a tsakanin al'umma. Na biyu, mun zo mu gwamnatin jiha mu sake jaddada musu rashin jin daɗin abin da ya faru, kuma mu yi musu ta'aziyya, mu ba da haƙuri. Sannan na uku, mu roƙi kowa da kowa kada mutum ya ce zai ɗauki doka a hannun shi. Waɗanda suka yi wannan abu, Allah ya yarda za a kama su, za a kawo su gaban alƙalai a hukunta su.
Alhaji Ardo Ahmadu na cikin waɗanda suka halarci wurin wannan ziyara, kuma ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki yanzu.
Maganan barna an riga an yi barna. Maganan da suka yi wanda muka ji daɗinsu sun ce dukkan wani mai laifi wanda aka san mai laifi za a kama shi a hukunta shi. To in dai an yi haka kamar yadda aka faɗi, gaskiya za mu yi farin ciki da wannan abu ƙwarai da gaske. Yanzu mun gane gawan mutum 86 wanda muka gane wadda dai yanzu wannan babu su. Waɗanda mutane ɓacecci wadda suka ɓata ba za mu iya sanin yawansu ba. Amma wannan ko yanzu in kuna son listing, zan ba ku listing mutanen da muka tabbatar mu yi musu jana'iza. Saboda haka maganan shanu nan ma ba za mu iya gane iya yawan shanakin yanzu da suke dauji ba. Ana nan kuma ana ba mu ƴan sanda da sojoji, muna shiga dauji, muna ƙakulo su.
An dai samu wani hari ne da ya sanadin salwantar rayuka da kuma dukiyoyi a karamar hukumar Kajuru a ranar 17 ga wannan watan da muke ciki. Duk da yake cewa karamar hukumar Kajurun a baya ba ta cikin ƙananan hukumomin da ake yawan samun rikici. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya, ko me za ka yi rinka yin tunani.
Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 na tsakar dare ne da minti 17 a nan birnin Washington DC kenan, kuma kuna tare ne da sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin demokradiya.
Demokradiya a yau.
Me yasa gwamnatin jihar Yobe ta sa aka kama Bulama Lamba, wani mai sharhi a internet? Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Rahotanni daga jihar Yobe suna zargin wai gwamnatin Ibrahim Gaidam ta bada umarnin jami'an tsaro su kama wani ma'aikacin ta Bulama Lamba, kuma wai har ta dakatar da albashinsa. Yanzu haka yana kulle bayan da ƴan sanda suka gabatar da shi gaban kotu. Laifinsa shine ya soki lambar yabo da aka baiwa gwamna Ibrahim Gaidam a zaman wanda ya zarce takwarorinsa wajen kulawa da ƴan fansho. Dalilin Bulama bisa abin da muka ji, gwamnatin jihar ta kasa biyan kuɗin fanshon kawunsa wanda Allah ya yi rasuwa. Saboda haka yake ta babar ko wannan karramawar da aka yi wa gwamnan ta cancanta a rubuce-rubuce da yi a Facebook. To ko wannan ya kai dalili da zai sa gwamnati ta ɗauki matakai ko matakin da ake zargi ta ɗauka a kansa sai Allah, saboda mun kasa samun martaninta. An ji ba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan haka, kamin nan ga ƙarin bayani da Hassan Mai na kaina ya aiko mana.
Sunana Muhammad Sulaiman. Ibula mu dan bayyana zama yaya ne a gare mu.
Kuwa mun ji labarin mai an kama shi da gaske ne? In kuma da gaske ne me ya faru?
An kama shi a cikin shi kotu da sai cewa ya yi zagon kasa a gwamnati a rubutu a Facebook.
Me ya rubuta a Facebook?
An ba wa a wata gwamna wai gwamna da ya zuba da fansho a jiharsa, a jiha a Najeriya gabaki ɗaya.
Waye wannan rubutun?
jami'an gwamnati ne suka rubuta.
Yawa to kuma shi gullan mallam bai karanta rubutun shi kuma sai ya rubuta ne.
Sai ya ba da ansa cewa ba a biyan pension da dai an yi. In har ana biya na jiha an biya da na state ba a lokacin gwamnati gashi. Akwai kan yayan mu marigayi Ahmed Lawan ya mutu yau shekara kusan shi da har yau ba a biya kuku ba shi ba. Kuma irin suna da yawa.
To yanzu haka yana shi gullan mallam din.
Yanzu haka yana jiran pension din.
Muhammad Suleiman kenan kanin Bulama Lamba da rundunar ƴan sandan jihar Yobe ta kamo bayan wani sharhi da ya rubuta a kafar Facebook wanda aka ce bai wa gwamnatin jihar Yobe dadi ba. Na tuntubi commissioner ƴan sandan jihar Yobe Abdul Malik Sumonu ko takamaime menene abin da ake zargin Bulama Lamba da shi? Yace ana tuhumar sa ne a gargashin dokar laifuka na yanar gizo sashi na 24 da sashi na 25 dokar shekara ta 2015 kuma a halin yanzu gwamnatin jihar Yobe ma ta karbi batun daga hannunmu. Duba da yadda matun farko ake zargin gwamnatin jihar Yobe da shirya kitimirmirar da ta kai aka kama Bulama Lamba, na nemi martanin da gwamnatin za ta mayar. Commissioner labarai na jihar Mala Musti ya ce zai bincika batun kuma zai neme ni daga bisani. Kawo zuwa lokacin hada wannan rahoto kuma bai neme ni ba.
Na tambayi masanin harkokin shari'a Hassan Liman shin laifi ne dan kasa ko da ma'aikacin gwamnati ne ya soki lamirin gwamna ko gwamnati da yake aiki a ƙarƙashin ta?
Za a yi magana wani irin ƴanci ne da ɗan Najeriya wanda ya haɗa har da ma'aikacin gwamnati. Kowane ma'aikacin gwamnati ko kuma ɗan Najeriya a ƙarƙashin kashi na 39 ƙaramin kashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya yana da dama ya faɗi ra'ayi na kansa ko ya faɗi abin da ya ga ya dace wanda ba wanda ke masa wani kanji a kan ya takura masa. In yana ba da ainihin ra'ayinsa da ya ga ya kamata bisa abin da ya dame shi ko abin da ya shafi harkar ƙasa da sauransu. Wato abin da ake ce freedom of expression kenan. Ra'ayi na bayyana abin da ke zuciyar ɗan adam, ɗan Najeriya ko ma'aikaci wanne hada hada ma'aikacin gwamnati.
Menene kashi na 24 da kashi na 25 da dokokin amfani da internet suke magana a kai?
To har sabo waɗannan dokokin sun ba da dama ne ɗan ƙasa ba lallai ma sai a Najeriya ko ina su bayyana ra'ayinsu. Amma kuma za mu ɗauko wannan dokokin mu haɗa shi musamman kamar da na yi bayani da kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya. Duk wani ɗan adam yana da dama ya bayyana ra'ayinsa, amma kuma gun bayyana ra'ayin nasa ya tabbatar ba zai yi wani abin da zai saba wa doka ko zai karya doka ba.
Aja san menene laifi idan misali an baiwa gwamnan jihar Yobe lambar yabo sannan wani wanda yake da ra'ayi sabani ya kai fito yace a shi bai goyi bayan wannan lambar yabo saboda yana da dan uwa tun kafin ya mutu har mutuwansa suna neman pension sa kuma ba a biya ba. Ta ya za a yi a ce gwamnan nan yana mutunta ƴan pension tunda ni ina da dan uwa wadda ba a biya shi hakkinsa ba? Menene laifi a fadin haka?
To aka sabu har yanzu jama'a masu saurara shine har yanzu za mu koma ƙarƙashin kashi na 39 ƙaramin kashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya inda aka ba duk wani ɗan adam dama musamman a Najeriya mutum ya faɗi ra'ayin bakinsa da abin da yake ji ya kamata ya ambace shi. To abin tambaya kamar yadda aka yi magana shin abin da shi wannan Bulama ɗin ya yi karo da kashi na 39 ƙaramin kashi na 1 na dokan tsarin mulkin Najeriya? Amsar a nan shi ne sai an duba a ga shin abin da ya faɗin nan ya saba ma wani doka ko kuma a yin maganarsa ɗin ya yi wani magana ne da ya ɓata ma gwamnan suna ko ya karya wata doka. Domin wannan kashi na 39 ta ba mutum dama ya yi bayani ko ya bayyana ra'ayinsa zai yi ne ba tare da ya yi abin da ya saba wa doka ba.
To ya san tambayar da nake maka ita ce idan ya tabbata cewa duk abin da Bulama ya faɗa shi ne cewa shi wannan lambar yabo da aka baiwa gwamna ga idan shi bai yana ganin gwamnan bai cancanci wannan lambar yabo ba ko kuma yana da ja kan wannan ɗaukaka da aka yi wa gwamna saboda shi yana da wani nasa wadda har yanzu yana neman hakkinsa ba a bashi ba, menene laifin faɗin haka a doka?
To haji sabu shi ne bayani na faɗi mutum ne ya yi bayani ra'ayinsa an ce ga gwamna an masa bata nan ban yabo, amma kuma ga wasu abubuwa wanda ya kamata yi musamman. Ya ce ai ga dan uwana ma ana kun ba shi nan ban yabo, amma kuma ga dan uwana har ya mutu ma ba ba shi hakkin sa ba. To anan in za a dauki kashi na 39 na do na tsarin mulkin Najeriya, za a ce shi Bulama ya faɗi ra'ayinsa ne kadai. Domin aka duba cikin maganar tsuntsunsa, shin akwai wani ɓaci da ya yi wa gwamnan cikin jawabinsa? Anan za a ajiye bayanin ne a ƙasa a gaban masu bayani gaba ɗaya, musamman shin a tantance shi me ya ɓaci sa ce. In babu cikakken shaida cewa ya masa wani ɓakanci, to bayan da za a yi a ce ya aikata laifi a ƙarƙashin kashi na 391 na dokar laifuffuka na tsarin penal code kenan Najeriya, wato za a ce ya ɓata wa gwamna suna.
Hajji Hassan, zan maka tambaya ta siyasa ko kuma a matsayinka da ɗan Najeriya. Shin baka ganin amfani da ƙarfin 'yan sanda ko amfani da ƙarfin iko wajen hukunta marasa ƙarfi irin wannan yana daga cikin abin da ke tauye martabar jami'an 'yan sanda a idanun 'yan ƙasa?
To Hajji Sabo, akan gaskiya wannan amsan ko da kika ce ta hanyar siyasa, zan amsa shi ta hanyar fannin shari'a. Domin duk lokacin da masu aiki da doka, musamman jami'an 'yan sanda, suka yi aiki ba tare da bin tsarin mulki ko dokan da ta kafa su ba, wato doka ta 'yan sanda ke na Police Act, ko kuma yin amfani da tabbaci cewa wanda aka yi amfani aka kira aka kawo musu ƙarar shi ya aikata wani laifi ba, to anan sun yi son kai, sun yi son zuciya, wanda shi kansa shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake mai da ba ƙasa baya, ya jawo irin fitina da bai kamata a ƙasa ba. Duk abin da za a yi shi bisa ga doka, a bi tsarin mulki, a bi dokoki da aka kafa. Amma in aka yi abin da ya saba wa doka, to wannan shi ma yana kawo ma 'yan sandan koma baya, ya ɓata musu suna, ya sa ba za a ɗauke su ma da daraja ko da mutunci ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Maina kaina da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin baki ɗaya ga Ladan Ibrahim a yau da labarai a taƙaice.
Ɗan kwanaki bayan an bayyana cewa Sanata John McCain yana da sankaran kwakwalwa, jiya Talata sanatan ya bayyana zauren majalisar domin jefa ƙuri'arsa a kan muhawarar da ake yi game da sake wa dokar nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba Barack Obama kwaskwarima. Duk da ƙuri'ar da shi McCain ɗin ya jefa, ƙuri'ar ta zo daidai wa daida, wato masu da kuma waɗanda ba su an samu adadi daidai. Ƙasar Isra'ila ta janye daga fitan-na-fitan da take yi da Falasɗinawa a babban birnin Kudus game da rikicin wurin ibadar Musulmai da Yahudawa. Sai dai Falasɗinawa sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin a masallacin Al-Aqsa ba iyakarta kenan ba. Yanzu haka a jiya Talata Isra'ila ta janye wannan na'urar binciken, amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin har ma da ƙarin wasu matakan tsaro. Sabon takunkumin da aka kakaba a ƙasar Rasha domin hukunta ta akan kutsen da ake tuhumar ta yi a zaben da aka yi na Amurka a shekarar ta gabata, yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani ƙuduri da zai ƙara faɗa binciken kwakwaf da zai hana shugaba Donald Trump ya sassauta waɗannan matakan. Wannan sabon ƙudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata ɗaya bayan jami'in sun cimma matsaya a siyasance cikin fushi.
Sau sai mu ci a gai da kai Ladan, masu sauraro baki da abin da ake kenan ya sauka a cikin shirin na wannan lokaci, sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 kenan a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wasu sabbin rotanni idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim a yawan da ya tara ni gabatarwa da kuma Ekiciyo Bahiro Diodine da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Jimmy da ya haɗa mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.